من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله ما أكيد يساك هذا مو وأن مسلاتي من أقول قلا دنتي أتكين قرين قرين وخدو أجهر جداوة وأن مليكي نا لتنين قوم قوات رمضان الشيخالة تدبو إلي دليه إلي أربعين دعوكو نهجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم كما شاك إيه قوات الهدو الشيخالة تدبو بيد عشرين دبينة جساق من نبيه. يقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. منكرا تحرزوا wannan wuri inna allaha kana aliyan kabira shine zamu tashi ko a cikin karatun da muke a littafin malam abdurrahman bin nasir al-sa'idi wajen fassara da kuma bayani da tawbi'i da yake akan wannan aya abinda ya shafi nauyi da Allah ya dora na fifitawa ga maza akan mata da iko da ya basu da kuma wajibta musu kula da mata. Sannan aka raba matan gida biyu ta bangaren abin da yake fitowa daga gare su na halayya da dabi'a. Akwai salihai masu da'a ga Allah, masu da'a ga mazansu, kuma masu kiyayewa gaibi, wato suna kiyaye dokokin Allah dangane da mazansu ko da mazan ba sa nan. Wannan sakamakonsu yana da wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai lada mai yawa da zai ba su. Dangi na biyu waɗanda kuke tsoron karkatarsu sakamakon girman kansu sun yi tsaurin kai ba za su yi muku da'a ba, suna aikata abubuwan da ba daidai ba ko gare ku ko a haƙin Allah to waɗannan akwai matakai guda uku da za ku bi wajen ladabtar da su ba ƙuba ba ladabtarwa da farko ai musu wa'azi a gargaɗe su akan haƙoƙin Allah da haƙoƙin miji na biyu a ƙaurace musu idan ba su ɗauki izina a wa'azin ba to a ƙaurace musu a wajen kwanciya na uku kuma a dake su a ɗan yi musu bugu wanda malamai sun faɗi mai ake nufi da wannan bugu ba bugu ne na kawo wuka ba kamar da Bahaushe ke cewa bugu ne wanda ma'anarsa dama ladabtarwa ce kuma bugu ne wanda yake tare da shi akwai tausayi ba wani abu ne na mugunta da daga an gama shi sai asibiti ba to duk da mun yi bayanin waɗannan abubuwa don abin da ya rage a kan wannan mun ƙarasa karanta abin da ya ambata dangane da ayar za mu bi wannan irin umarni zan ce ko in ce halacci da aka bayar na duka asalinsa ya yake shin wajibci ne ko ba wajibci ba kuma sannan me ma matakin da ko matsayin da matan suke da shi wajen yadda za a kula da su shin akwai dama da aka bayar ne a yi ta dukan mata shari'ar haka ta zo da shi kamar da waɗanda ba sa son shari'ar suke ƙoƙarin su yaɗa wa mutane su fahimta cewa addinin musulunci yana tallan a azabtar da mata har aka yi coining wani wata kalma ko wani suna domestic violence ake kuma duk waɗannan abubuwan an kawo su galibi sai ka ga ana zancen waɗannan abubuwan ne ba a zancen matan da suke dukan mazansu akwai? wasu har kisa ma sun yi Allah kyauta to za mu tashi da inda yake inna allaha kana aliyan kabira lalle Allah subhanahu wa ta'ala tun fil azal wala yazalu tilkini kuma har yanzu abadan Allah maɗaukaki kana aliyan maɗaukaki ne shi kana nan tana tabbatar da sifar ne ba magana ce ta amfanin kana kamar da dai mun sha magana akan wannan a ce kana tana ishara ne zuwa ga wani hali na da yanzu abun ba haka yake ba a'a tana isbatin sifa ne azalan wa halan wa abada tun fil azal da kuma a yanzu da kuma har abada Allah shine ali ma'ana shi maɗaukaki ne uluwan mutlaqan sama yake da komai zatan wa sifatan kabiran kuma shine girma ne girma shi ma zatan wa sifatan in an ce za a kalli girman ɗan adam da sauran halittun Allah maɗaukaki to ba komai ba ne dangane da girman Allah duk abin da kake gani to Allah ya fi shi girma Allah ya fi shi girma kar ka kwatanta komai a ƙwaƙwalwarsa na yadda zatin Allah yake babu wanda ya ga Allah da idan nan ƙwaya biyu na ɗan adam da suke cikin fuska babu wanda ya ga Allah da wannan idanu wannan kusan ba za ka ce kusan ijma'i ne saɓanin da aka samu tsakanin sahabbai dangane da wannan maudu'i saɓani ne ko ka kira shi lafzi ko yana daidai tawilin da ko kun sani dai mun sha magana saɓanin Aisha da Ibn Abbas akan wannan matsala Ibn Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan saɓan nasu ma iya dangane da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba akan sauran mutane ba akan sauran mutane babu wanda ya ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka yi saɓani a kansa sayyidina Abdullahi bin Abbas yana ganin ko ya ruwaito ko in ce an ruwaito daga gare shi kamar da yake cikin sahihi muslim ra'a muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu Aisha kuma tana cewa duk mutumin da ya ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to ƙarya yake al-imam ahmad bin hanbal ya tawfiqi tsakanin wannan maganganu guda biyu kamar da ibnu taymiya ambata ana yin cikin al-hamawiyya ne cewa Aisha tana kore gani na ido shi kuma yana tabbatar da gani na zuciya yawa shi yasa aka ruwato bi fuadihi yawa wannan dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya ga Allah duk wanda ya faɗa ƙarya yake sai muka ya ga Allah har zai iya bada cewa zai bada labari me ya gani zaka iya mafarki ai ma magana waɗannan duk za su iya faruwa amma ba tabbacin cewa Allah ne ma magana balantana har ka zo da wani sabon abu ka ce zaka bauta wa Allah da shi duk abin da za a zo da shi da ya saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ba shi ne addinin da Allah zai karɓa ba wannan naka ne Allah kyauta mu duk Allah wannan rantsa don haka Allah kana aliyan kabira mana sa'adi yake lahu al'uluwul mutlaq Allah shi ke da ɗaukaka wanda ba tare da wani ƙaidi ba shi ne maɗaukaki yan ce al-mutlaq ana nufin zatan wa sifatan la yuqayyadu uluwuhu bikawnihi bizzati faqat duna as-sifat wa la yuqayyadu kadhalika uluwuhu bi annahu bis-sifati duna az-zat walakin Allah tabaraka wa ta'ala 'alim ala khalqihi bizatihi huwa a'la min kulli shay wa bisifatihi huwa a'la uluwan mutlaqan min kulli shay fawqa kulli shay daka Allah madaukaki shine sama da kowanne abu saman kuma da ake nufi sama da kowa da zatin sa kowa a kasar sa yake anta al-awwal falaysa qablaka shay wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka shay شيء مطلقا فليس فوق الله شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وانا إذا تفسر لك من ذن الله صلى الله عليه وسلم نقولون الله دولنا كل ما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن لكن الله ما أكتي واجبي كون مؤمني يدى إيمان دبقه كنت سوى الله أنا سمع kai kana da matsala a aqidarka da imaninka in har yanzu baka yarda Allah yana sama ba a ce sai ka ce saman ina da saman ina ba dama ai Allah bai faɗi wannan ba kuma kai ma ba a ce kai imani wannan ne ake nema abunka ba kawai Allah sama yake da komai annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa haka Allah ya faɗa a Qur'ani ba wani tawili da za a saba wannan magana ba zaurance ba ne ba falsafa ne kace ba ilmul kalam bane yau zance ne na Allah kuma shi yake nufi Allah sama yake ba maganar fawqiyyati sultanatin bane wa qahri kamar da aka kara wa mai risala aka yi masa ƙarya ƙarya zance ko kuskure aka yi masa tawilin da ba haka yake nufi ba to mu cire ƙarya an masa tawilin da ba haka yake nufi yau mai risala ya faɗi وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه قال من إمام مالك شنو مالك الصغير شنو مالك ابن أبي زيد القيرواني من رسالة فهمت سؤال إمام مالك إمام مالك فهمت سؤال سورا مالمي تابعي تابعي فهمت سؤال صحبي صحبي أبو من ذاق الله سبحانه كسامو الله هنا سمع in baka yi da wannan baka yi ne da matsala ka saba wa qur'ani ka saba wa hadisi ka saba wa hankali ka saba wa fitra amma ka dace da falsafa ka dace da ilmin kalami to kan kuma sai ku karaka Allah kyauta dan haka Allah dai lahu al-ulul mutlaq bi jami' al-wujuh wa al-i'tibarat to ko wace fuska in an ce uluwi to al-uluwi na Allah Allah madaukaki ne lakin kullum muna faɗa Allah ta'ala mai manan Allah ta'ala ta'ala an kulli shay'in ko ya daukaka ma'ana huwa fawqa kulli shay ba fawqan ta shugabanci ta mulki ba a'a sama yake da kowa a zatin sa shi yasa an zami addu'a ba ma kallon ƙasa sai dai mu kalli sama ya Allah ka bamu saboda Allah yana sama amma baka karkace Allah yana sama ko a zaune ko a tsaye ko yaya wanda kuma yace masu cewa Allah yana sama sun ce yana zaune ko kwance ko wani abu to su suka kare wannan ƙarya bin da Allah ya faɗa a Qur'ani kiyanin za a tsaya
abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi shi ma iya nan za a tsaya Allah yana sama duk wani abu da aka faɗa safanin haka to daga tawili aka samu na falsafa wato ai huwa fi kulli makan ai kaza da kaza da wani zance da kwana kwane yawa kar ai kwana a tabbatar da abinda Allah madaukaki ya faɗa Allah ya fi kowa sanin kansa manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah ko akwai wani malami da yafi manzon Allah sani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai mana wannan tawilin ba sahabbai ba su taba tambayarsa to wani irin abu ake nufi yadda Allah ya faɗa masa haka ya gaya musu haka suka yi shiru haka suka yi imani haka suka karɓa kuma imanin ba za a ce ba zai yiwu ba sai an ƙara wannan abin da wasu suka ƙaro daga baya cin gyaran Allah da cin gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan abu wannan dai tawili duk shekara sai mun yi magana a kansa ba shi da mahalli ba shi da mahalli sannan uluwul zati wa uluwul qadar daukaka da zati kuma daukaka ta alqadari ta matsayi wa uluwul qahr da iko da rinjaye da ƙarfi da buwaya da babu wanda yake zai iya tursasa shi shine mai tursasa kowa shine wa huwa alqahir kullu shay ma sai aka hada shi da fawqa ibadi wa huwa alqahir fawqa ibadi Allah shine mai rinjaye kuma sama da kowa daga cikin bayin sa saman na hakika a sama yake saman hakika a matsayin yafi karfin kowa saman hakika a matsayin shine mai mulki akan kowa saman hakika akan babu wanda zai iya tankwata shi an gane wannan sai ka yadda da wannan ya zama imaninka da Allah ya tabbata al-kabir alladhi la akbar minhu shine wanda babu wani abu da ya kai shi girma ko ya fi shi girma ba a kai shi ba ba a fi shi ba Allah shine akbar min kulli shay'in zatan wa sifatan in ka tsaya kana zancen ya fi kaza ya fi kaza ya fi kaza ya fi sama ya fi kasa ya fi duk kai ka bata lokaci yawa tunda yace akbar wasu shi ta wasu malaman suna cewa akbar innan akan sigar af'al take amma ba agun aikin ta bane saboda suna cewa Allah ba a kamanta shi da kowa to dan ma ba zancen kamanci bane yasa nan zancen ba na larabci bane tunda magana ce ta tauhidi kuma dama magana tauhidi a cikin abin da ya shafi Allah a komai nafi ne da isbati nafi mushabaha tsakanin Allah da halittarsa da isbatin abin da ya faɗa tunda ya zo da sigar a Qur'ani ya zo da siga daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan af'al din to wannan hakan yake cewa babu wani abu da ya kai Allah girma ko ya fi Allah girma da zatinsa in an ce zati ina ji kowa ya sani Allah babu wanda bai sani ba me zatin Allah zatin Allah ana nufin haƙiƙaninsa kamar kai yanzu zatinka shine kai din nan mai wannan jikin da yake zaune shine zatin wani to amma shi Allah bamu san zatinsa ba bamu san ya yake ba sifofi ya bamu labari to haƙiƙaninsa din ya fi komai girma girma na wannan zatin karkace na jiki Allah bai bamu labari cewa shi jiki bane kuma Allah bai bamu labari cewa shi ba jiki bane kalmar jiki bata zo ba a Qur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko nafiyan ko isbatin an gane za ka kar wani ya kawo shi yace su wani ai sun ce ai Allah ma jiki ne to an yi ƙarya Allah bai gaya mana shi jiki bane kuma kore jikin shi ma wata bid'a ce tabbatar da jikin ma bid'a ce an gane yau kawai Allah yaya yake baka sani ba amma yake yana sama to mun yadda yana sama kai kuma ne kake nema ka ci a'a yana ko ina yana kaza da kaza to kai da shi saboda ba shi ya faɗi wannan zancen ba ko duk wannan mabadi ne na tauhidi da dole mutum ya san su wala ajal haka nan babu abin da kai shi girma dai wala a'zam haka dai a tsokin ma'anar Hausa da akbar da ajallu da a'zam haka za mu faɗa ilimin ka kara da akram da amjad duk babu da wani abu sai mun ce girma ko da al-kibr da al-azama da almajdu ko da me kuma hmm aljalala zaka ce ba da aljalala duk ba haujin yin zaka ce fasara maka su da girma saboda anan gurin kuma Hausa tsukakkiya ce ba ta faɗin larabci ba amma a gumba larabe waɗannan duk suna da ma'anar su yawa ga inda aka fi amfani da al-akbar ga inda aka fi amfani da al-azam ko al-azama ga inda aka fi amfani da jalala da kuma wato sauran da majid da sauransu Allah sa ana fahimta la a'zam yace kabirul zati was sifati shine ne girma girman zati da girman siffofi dau da siffofi da shine sama da kowa in ka ce ta bangaren hakikanin zatin sa to ya fi komai girma to sai ka bar shi haka sannan ya bamu labarin siffofi da yawa siffarsa ta ilimi to ilimin sa ya fi na kowa siffarsa ta ji jin sa komo muna da ji muna jin maganda aji a lafika muna jin karatun qur'ani muna jin kukan tsuntsaye to jin Allah ya fi namu an gane haka nan ganin Allah ya fi namu amma wannan ji ne wannan ma ji ne to haka nan Allah madaukaki tunda yana da zati mu ma muna da zati to yadda muke da zatin nan mu tabbatar masa da zatin sa mun san irin namu amma shi nasa ba mu san nasa ba haka duk abin da ya faɗa mana dangane da nasa sai mu ce tunda mun yadda da sunayen nan suna iya haduwa ilimin Allah ilimin bawan Allah jin Allah jin bawan Allah ganin Allah ganin bawan Allah ko haduwa ne kawai a suna haduwa ce kawai a suna amma kowa da irin jinsa kowa da irin ganinsa kowa da irin iliminsa ina jin duk kullum da muna magana akan wannan abu munasabacin sake dawowa saboda muhimmancin zancen dole a nanata shi to wannan shine abin da ya shafi wannan aya guda daya sannan ayar da za ta biyo mata baya kammala ta ne ina gan mu yi zancen dukan nan kaɗan sai mu dawo kan wannan ayar ko zancen duka dalilin zancen duka su waɗanda muke ishara da ne su ko muke faɗa ɗinnan yan ƙungiyoyin mata da ne la'alla mu nan suna da sauƙi ma ba su kai matsayin da za a damu da su ba tunda har yanzu ba wani tasiri ne da su mai yawa ba kuma har yanzu a ɓoye-ɓoye a munafunce-munafunce suke abubuwansu amma in ba haka ba akwai abubuwa da dama da suna yin wayo dai su ɗan bi gwamnatoci su ɗan yi alaƙa da su don a ɗan cusa musu wani abu a cikin dokoki dokokin kuma wasu suna wucewa wasu kuma ana musu karen tsaye amma gaskiya amma kuma a yaduwar harkar yancin mutane mafaɗin baki ko albarkacin baki ake cewa na mutane musamman maganganu a social media yaduwarsu sun ba da ƙofa yanzu renin da ake wa addinin da ƙur'anin da hadisan da malaman addinin kullum ƙaruwa yake in kun kula haka ne ko ba haka ne kuma duk lokacin da aka ce an samu wani ya yi wata magana marar kyau ko game da ƙur'ani ko game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga kamar da kullum malamai suna taimakawa gwamnati su ce samari ku daina ɗaukar doka a hannunku in an samu mutum ya taka ƙur'ani ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku ne za ku kashe shi ba a je a kai shi ƙara a yi ta bi in gwamnati ta yi ita da Allah in ba ta yi ba ita da Allah wannan manhajin shi ne ya fi daidai shi fi dacewa da ilimi shi fi dacewa da hankali haka kada ka zabura hankalinka ya tashi an ce an samu wani ya kaza a biyu to mu je a ƙona gidansa a wannan hanyar ba daidai ba ce kuma har yanzu muna nan akan a yi haƙuri a daina wannan hanyar alhamdulillah ma dai abubuwa sun yi sauƙi ba a yin su sosai ka bar wa wanda zai hukunci Allah dai ya san me yake a yi in an yi da abin da zai yi in ba a yi ba ma da abin da zai yi kuma haƙƙin nan nasa ne mafi girma ba haƙƙinmu ba ko to amma faɗakarwa kamar irin wannan da cewa ana shigo mana ta hanyar waɗannan abubuwa na social media kullum, ana sukan addini, ana sukan malamai, ana sukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana sukan Qur'ani ma da kansa. Wasu in sun koma gefe sun ce su Qur'ani kawai za su bi ba hadisai, to wasu kuma za su ce gaba ɗaya da Qur'ani da hadisan babu, wasu kuma gaba ɗaya Islam ɗin ne so suke a ce a yi outdating ɗin su ya gama aiki, a bar mutane kawai kowa ya abin da ya ga dama kamar ba za a mutu ba. To waɗannan abubuwan yadda suke tasowa, akwai cin amana ga malamai idan ba su faɗakar da samari, musamman samarin zamanin yanzu dai karatun ilimin addini ne musu ƙaranci, kawai an taso ne akan abubuwa ba a yi karatu mai ban ce ba a karatu ba, na ce ana karatu gaga hawan mayamin tambaya a kai yau na manta ban amsa ba la'alla kafin ƙarshe na suwa magana da kai akan bambancin karatu da ilimi, yana son ƙarin bayani. To a dama karatu daban ilimi daban, kana karanta abu yanzu ba a yi duk karatu ne ke, amma kowa ya ɗauki wannan ilimin da muke yi, amma mutum za ka samu la'alla wani mai littafin duk ya karanta shi ma, amma ilimin da ya shiga zuci, ilimin da ƙwaƙwalwa ta fahimta, ilimin da hankali zai tace, ilimin da za a yi aiki da shi a yi gaskiya wajen mu'amala, a yi gaskiya da baki, a yi gaskiya a aikace, kuma ilimin da yake tattare da ma'auni, ba ilimin haddace-haddace amma ba ma'auni ba, duk ilimin da bai fahimci ya kwantar da hankali ba sai dai ya tada hankali, to ba ilimi ba ne, karatu ne. An fahimta? An yi karatu amma irin karatun Khawarijawa, an karanta an haddace inil hukumu illa lillah, ba ƙarya ba ne, tana nan a cikin Qur'ani, to amma ba a fahimce ta ba tunda an ƙi tambayar sahabbai, kuma an yi gaggawa, kuma an yi hukunci, kuma an kafarta sahabbai. Ba za ka ce sunan su ma ƙurra'u, ba za ka ce ba makaranta ba ne, amma laisu ulama, su Ibn Abbas su ne ulama a wancan lokaci, ko wannan ya ishe ka gane akwai bambancin karatu da kuma mai ilimi, kuma abinda kullum muke cewa a yi ilimi kuma a san a samu ma'auni ne da za a riƙa fahimtar abubuwa. Harkar aƙida ɗin nan da ake faɗi, aƙida imani, magana ce da take da alaƙa da gaskata Allah da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka kalle ta ta wannan ɓangaren, to za ka samu hutu sosai. Akwai abubuwa a babin aƙida da masu ilmin kalam suke ce wa sam'iyyat. To aƙidar ahlus sunna wanda ba mutakallimun ba, ba ruwansu da sam'iyyat da aqliyat da sauran makamantan wannan, magana ce ta duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne, ya fi kowanne ilimi zama daidai. Idan hankalinka da 'yar wayewar da ka samu a duniya suka hana ka gamsuwa da cewa Allah ya fi ka sanin abin da ya dace, to kana da matsala. A nan matsalar musuluncin naka ne, akwai matsala a cikinsa. In har kana kokwanton Allah ya yi gaskiya, to kai ba musulmi ba ne. Kun gane wannan zancen? Nan karka kawo magana cewa ai a interpretation ɗinka ne in na ce kaza kaza, ni kuma a nawa. In aka mai da musulunci kawai mayor interpretation kowa zai nasa, to gaba ɗaya kamar Allah bai ce komai ba kenan, kuma babu gaskiya guda ɗaya. Saboda la ilaha illallah, wani zai iya mata wani interpretation ɗin ya ce ba haka ake nufi ba. Ai gaskiya gaskiya ce, kowa ya karanta Qur'ani ya san gaskiya, kowa ya karanta maganar Allah ya san me Allah. Don yanzu mutum ba zai zo ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ba a yi shi ba, ko ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama maganar da ya faɗa ƙarya ne, kuma ka ce wai yana da tawilin da za a ce a ba komai ku kyale shi, interpretation ɗinsa ne haka. Ko ba ku gane wannan zancen ba? Yawwa, akwai abin da zai ɗauki wannan. Ai dai kuna gane me nake cewa interpretation, dai na san ku 'yan zamani ne, shi yasa nake faɗi, ba wai sha'awa nake yin turan timba fassara da ake kira fassara galibi mun ce fassara tarjuma muke nufi translation to ba shi ake nufi ba in an ce fassara a larabci shine ka baiwa wani nafsi ma'ana ka yi bayani na ma'anar nafsi shine ma'anar fassara shi yasa ake cewa ilimin tafsiri tafsiri ba shine tarjuma ba translation shine tarjuma ilimin tafsiri ko shine tawdi'i da bayani na ma'anonin alqur'ani an gane yawa sannan kuma nafsi in ya ce kaza a baki ma'ana a ce kaza ake nufi da shi to wannan shi nake faɗa a context din zancen da nake an fahimta yawa so don haka ya jama'a hakanan a hadisi in ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ingantaccen hadisin da malaman hadisi ba wa malaman auna abu da hankalinsu na zamani ba malaman hadisi da suka san ilimin hadisi suka yi hukunci cewa da matanin wannan hadisin da sanadinsa sun inganta to in ka ƙayyata shi kamar ka ƙayyata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an fahimta to waɗannan mas'alolin su ne ake cewa a babun aqida karka ba wai sai babun imani da Allah imani da manzanni imani da littattafai imani da ranar kiyama a'a har a zancen abin da ya shafi haila da tsarki da alwala da sallah in Allah ya ce abu kaza shine daidai sai ka zo ka ce maganar nan ta Allah ban yadda haka take ba to ka ƙaryata Allah kuma sai kafirci ya zo to wannan shine zancen aqida da nake nufi haka dole mu a mahangar da malamai suke kallon waɗannan matsalolin sawa'un matsala ce ta fiqhu ko matsala ce ta usuluddin da ake cewa shin ya tabbata Allah ya ce kaza to kar a sai wa Allah gyara a bar maganar Allah haka take Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa to ka zo ka ce an-nisa'u qawwamuna ko qawwamina 'alan rijal to nan kuma ka zo da wani abu ka rubuta zancen Allah to kuma kafirci zai iya zuwa kun gane wannan zancen to shine ni abin da yasa naga ya kamata wannan maganar a tattauna a kanta ba saboda wai ko ba ku taɓa jin wani abu a kanta ba kuma ba saboda wai mu a littafan malamai na fiqhu ko akwai wata shubuha a ciki da za ta nuna maka musulunci ya yi legalizing kawai mutum ya aje bulala ya tace karma ta sako sanda ko makamancin wannan babu inda aka faɗi wannan abu an gane amma me ye matsayin shari'ar musulunci akan waɗannan al'amura a dunkule kawai zan faɗi ƴan wasu kalmomi lallai mu sani Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani ya yi umarni bil ihsani ila zawjati cewa a kyautata wa mace duk mutumin da ya aure to an umarce shi umarni daga wannan qur'anin dai da ake tuhuma cewa ya ce ai duka shi qur'anin dai a cikinsa Allah madaukaki ya umarci kowanne miji ya zama mutumin kirki ga matarsa an gane a nan akwai wani darasi da duk shekara muna yin sa darasin al-muhkamat da kuma mene al-mutashabihat ina jin dai ku kowa ya fahimci wannan darasin a nan in Allah ya faɗi magana ta bayyana ƙuru-ƙuru wanda za a ce wannan ita ce asali a wannan zancen ko a wannan siyakin da ake magana to in ka je wani wuri ko a ƙur'anin ne sai ka samu wata maganar da hankalinka zai iya ɗaukar kamar ta saba wa wancan to sai ka ce a'a ni ne ban fahimta ba bari in koma can inda na fahimta daidai shine muhkamat din nan in riƙe wannan gun don haka kada ka bari a jefa maka a ƙwaƙwalwarka cewa musulunci ya yi umarni a ci mutuncin mata sai ka ce a'a domin kuwa a cikin alkur'ani Allah maɗaukaki ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf wannan kuma me umarni ne umarni wani ili an zo an shafe shi daga baya ko kuma yana da wata fassara mummuna wa ashiruhunna an zo da shi da sigar mufa'ala أي وليعاشر بعضكم بعضا بالمعروف أي بما أورف شرعا من الإحسان واللباقة واللطف في المعاملة والصدق والمحبة والرفق دو أنما أنا نبتنا في الأشكي وجم معاملة دمشي كي معاملة لإتا لكوتة تاوى بالزمن الهيري kaga in an ce da kyautatawa to ba zagi ba kin mutunci ballantana a tafi duka yanzu idan da dukan nan umarni ne ko na wajibi da ku dukan nan umarni ne na wajibi ku da kima san ku inda haka yake to za a ce an ci karo da maganar wa ashiru kunna bil ma'ruf mu ko abinda kullum malamai suke kokarin su fahimtar da mu dangane da fahimtar wannan littafin shine wannan littafin maganarsa da karantarwarsa ita ce a kyautatawa kowa ma ba iya mata ba da za a ga bani isra'ila wa id akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimu salata wa atu zakata thumma tawallaytum ya za a fada ya za a karbi alƙawarin banu isra'ila akan wa qulu lin nasi husna sannan mu da muke da annabin da yafi kowanne annabi tausayi yafi kowanne annabi rahama yafi kowanne annabi karantar da kyautatawa da zaman lafiya ya za a mu kuma ba a umarce mu da wannan ba don haka wancan umarnin shi ma ya shafe mu mu kyautata wa qulu lin nasi husna annas nan المسلم وغير المسلم هل وانده با مسلمي با كركا جاء مثل ممونر مغنى تو يذاك جاء وما كركا ممونر مغنى هم فهمت يا ابو ذاك وعاشروهن بالمعروف وانا شيني اتليكم شيني محكمي فإن كرهتموهن كودا وانا حالي ذي كاما اتي كن كاما تيسو كن كيسو اي با لدي من كرهت وانا كو اللا كفا أساء تكرهوا شيئا lalla zai yi kai da ba ka son ta dinnan kyamar da kake mata kila kana kyamar wani abu ne wanda waye da Allahu fihi khairan kaseera kuma Allah zai iya sanya wani abu kai ne baka sani ba sirrin halittar Allah kai baka sani ba Allah ya sani don haka wani Allah matan nan ita ce alheri gare ka kuma Allah madaukaki ai kamar yadda manzonmu sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cikin hadisin سداد بن أوس نيكو إن الله كتب الإنسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة سداد نيكو طبعا طيب أولا حديث دبا عندك شيء عندك ينسك هذا أنت كذود توسيي كشوتك كثير كواس وقرد wasawar da ba za ta wahalar da dabbar ba a san in za a yanka dabba a bacca ta daɗe tana shan wahala kai ta gigir tana goga wukar ta kiyan kowa da wuri ba a san haka saboda azaba ce Allah ya hana ka azabtar da dabba to ya za a yi wadda za ka zo tare kuke kwanciya uwar ƴaƴanka ko kai ne mas'uli a kanka kai ne mai kula da ita kai ka je kai yar murya aka baka ita sannan kuma a zo a ce musulunci ya baka izinin ka ci mutuncinta don haka kar ka fahimci wannan abun a asalin karantarwar alkur'ani an fahimci abu insha Allah wannan kenan sannan Allah madauki ya gaya mana cewa matan nan suna da haƙƙi su ma walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf haka abin da kuke gani kuna da shi na haƙƙi a kansu na shugabanci to su ma suna da nasu haƙƙin a kanku shine ma'anar walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf da abin da shari'a ta sani al'ada ta sani walil rijali alayhinna daraja to ku duba wannan gurin shi ma an sake fitowa da aw ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' walil rijali alayhinna ay 'ala an-nisa'i daraja da haka dole ka zo mutum ya zo ya ce saboda ya shiga wata kungiya ta mata ko ta me dole waɗannan nafsoshin da suke magana walil rijali alayhinna daraja sai an canza ko ka ga wata mata mai wa'azi mata dole saboda ana so a jawo mata su yadda da musulunci wai sai an nuna musu duk daidai ake ba sai kin yi haka ba ba sai kai haka ba Allah tunda yace akwai bambanci a yadda da bambanci amma ai mun yi magana akan wani irin bambanci ba bambanci bane na takawa ba bambanci bane na maganar shiga aljanna da sauransu wannan wani matsayi ne da miza da gurgurdan ayyukan da Allah madaukaki ya ba wa namiji akan mace ko ba haka bane mun yi wannan zancen wallin rijali alayhinna daraja balantana har mutum ya zo yana cewa din nasoshin nan sun fi karkata zuwa ga favorin din maza akan mata wannan kamar kana magana akan wani littafi irin littafin ku na tatsuniya da soyayya da wani mutum ya zauna yana jin yunwa ma ya rubuta Allah fa zancensa ba irin wannan ba Allah shi ne al'adlu al-hakamu ya fi kowa adalci ya fi kowa iya hukunci shi ne aziz shi ne hakim shi ne alim kuma duk rahamar da wani sawa'u mai wata kungiya ko ba mai kungiya ba duk tausayin da yake ji yana jin cewa yana tausaya wa wasu mata to bai kai ubangijin da ya halitti matan tausayin matan ba ko akwai haka Allah ya fi kowa tausayin mata wannan abin da ya ambata mutum ne zo ya ce zai fassara shi a matsayin wai kaskanta mata to wa zaka ce ya kaskanta mata wai sai a ce ai ku ne ba ku fanci fassara ba saboda ana tsoron a ce Allah din ne ya faɗa saboda mutum ya san ba zai iya cewa Allah ya yi kaza ba kamar yadda waɗanda suka wuce wannan matsayin a cikinsu suka shiga ilhadi suka kai matsayin ba su ma yarda da Allah ba ƴan wannan masu aqida cewa ba Allah din ai su in suka tsallake wannan wurin har Allah suna zaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su waɗanda suka tsaya iya wannan matakin su kan shari'ar iya nan suke tsaya saboda suna tsoron su ce Allah ne bai yi daidai ba to kar ka bari ka shiga irin waɗannan hanyoyi da za a dora ka akan wannan fahimta dan haka in ka fahimci waɗannan usul ban ma dai kare ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya dangane da mata cewa a kyautata musu kuma sannan a girmama su wajibi ka kyautata wa matarka wajibi ka girmama mata me ake nufi da girmamawa kambamawa a ziga ne a kalmar ziga ne ake amfani da kambamawa kuma wuce iyaka kenan shine kambamawa ko ban iya hausa ba yawwa in aka ce kambamawa ka dan zuzuta abu ko yawwa ko wani abu na propaganda to amma abinda ake nufi ka dauke ta da daraja matar ka dauke ta da mutunci kar ka kaskanta ta an gane inna akramakum ba Allah ya amfani da wannan lafzin kar wa laqad karramna bani adam to wannan shi ake takrimi ake nufi yawwa ka karrama ta yanzu ko ganin al'adar wasu mutanen da turawa da larabawa a wasu wuraren na san matansu sai ka ga shi zai bude mata kofar mota sai ta shiga sai zagayewa shiga ya tuka kun taɓa gani za ka iya ka kan da Allah kuna yi wani fa ba wannan ba ya raka matarsa kasuwa sai sai wai shi wai ya za a yi da girmansa a ganshi a kasuwa da shi da matarsa to ita ta fi cancanta ka raka ka ita ta fi kowa fahimtar abin da za ku je ku siyo kai samo kuɗin ka sani me za a siyo kuma ta fi ka sani don haka kun je tare ba wani abu bane ka buɗe mata ƙofa ba wani abu bane ko mana na taɓa faɗin wannan wani lokaci wani yake cewa mana ko ba al'adar laraba wannan da kuka ɗauko ne to ta wa za mu ɗauko in ka bi ta wannan aiki larabawa ta fita mu karrama mace yawwa karrama mace amma mu yanzu ka duba fa irin yadda muke kamar da nake ba da misali shekaran jiya a ce mutum matarsa ba ta da lafiya ya jefa mata 200 ta hau a daidaita sahu da kuɗin maganin da kuɗin katin komai a ciki yake kuma ya juya ya tafi yana ta a kasuwa abu goma masa waya ma da Allah ki kyale ni in kun gama bari ki Allah ya sauke haba zuciyar ina ta tafi ina tausayi ina rahama a lokacin ma baka san halin da suke ciki ba kila wani ya ribaci halin ya ganta cikin rauni ya biya mata wata bukata ya ribaci halin kuma ya karbi lambar wayarta ai ta mu'amaloli kai baka sani ba a zamanin yanzu duk ana yin waɗannan abubuwa kuma kai ne da laifi da ka bada kofa inda kana da kishi ka tafi tare da ita an yi kaza duk a idanka wani taɓa ma kayarka kamar mu muna ganin saboda arhar auren kawai saki ne kawai za ka je ka yi wata daga ta ɓata ma rai saki daga ta ɓata ma rai saki daga ta ɓata saki shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke wala da muna bin karantarwar addinin mu duk waɗannan dokokin da za ka ji an ce an yi a Morocco an sa wata doka a Egypt an sa wata doka a Indonesia an sa duk ba a buƙatar su in za a bi karantarwar addini ba mu buƙatar sai shugabanci ya yi regulating wata doka ma da shari'a ta zo da ita har a ce an ba da izinin a cire ba mu buƙatar kamar da dama ɗabi'ar dai mutane ba kowa yake miƙewa akan tafarki ba dole ka samu wannan to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a kyautatawa mata ai musu mu'amala ta girmamawa bal ku tuna zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairukum mene khairukum li ahlihi to kigenan ka tuno wani gu da aka ce khairukum akwai da yawa ko khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama khairukum ne kuma na khairukum khairun nasi anfa'uhum linnasi to makamantan wannan suna nan a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam to daga cikin su akwai khairukum khairukum li ahlihi mafi cikin nan khair kuma tafdili take ne yawa wanda yake kowa a cikin ku matsayi wanda matsayin nan wani iri a addini matsayi ne ko abun Allah ne ko abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk kuma babu ba faduwa kuma haka bane wanda ya fi kowa alheri a cikinku shi ne wanda ya fi kowa kyautatawa matarsa to mu ɗauki mafhumin mukhalafa mu juya zai zama sharrukum sharrukum li ahlihi mafi sharri a cikinku shi ne wanda yake sharri ga matarsa ya kuntuma mata bakin ciki ya zage ta ya ci mutuncin iyaye a yi duka a yi waye a yi waye a koro ta waje a kan wani abu wanda baya cikin abubuwan da aka ambata cewa fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna wani abu ne ma can na duniya ba nushubi ba ne fi ta'atillahi aw fi ta'ati zawji wani haƙƙi ne da ban kaba da wannan jiya mun yi zance an khairukum khairukum li ahlihi kuma sai ce ne wa ana khairukum li ahlihi ni kuma duk na fi ku kyautatawa iyali ma'ana babu wani mai mata da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautatawa matarsa duk duniya mun yi da wannan zancen babu daka babu wata kungiya da zaki shiga a koya miki cewa manzon Allah bai koyar da tausayi a cikin addinin da kike ciki ba sai turawa sun ba ki shawarar ga yadda za ku duka kwato ɗinki wannan bata lokaci ne karki shiga cikin wannan abu al-imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma malamai sun sahiha shi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin jabir wanda muhammad ibn ali ibn al-husayn al-baqir rahimahullah ta'ala ya rawaito daga gare shi dogon hadisin nan na aikin haji na manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda baqir ya rawaito daga jabir dan abdullahi duk kun san shi dogon hadisi a cikin sahih muslim ya ruwaito mana duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi daga fitarsa daga gida a Madina har aikin haji har dawowarsa to a hajjatul wada'i a cikin hudubar da yayi a hajjatul wada'i ya faɗi wannan ittaqullaha fin nisa'i ku ga shi abin ya kai matukar girma kula da mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wannan shine convention din namu ko shine ranar aljum'al mene al-yawmul akbar يوم الحج الأكبر لا ندك الأمة تهت قام الله صلى الله عليه وسلم يانا بياني ديكلاريشن اللي فكونا ديكلاريشن جرما تو أتكلم أقول ونم اتقوا الله في النساء ku ji tsoron Allah dangane da matanku. In aka ce ku ji tsoron Allah dangane da matanku, ana nufin me? Ku kyautata musu. Gashi sai ce fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, kun rike su ne da amanar Allah. Ma'ana amana aka ba ku, kuma amanar Allah ne ba ku amana. Yanzu idan wani dan adam ya baka amana kaci, wannan hukunci aka yi za a yi maka gobe kiyama, to ballantana Allah ya baka amana. Da haka matarka amana ce a hannunka, karka ci amanar Allah. Bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kuma kun halatta farjinsu da kalmar Allah. Kalmar Allah ta fankihu ma taba lakum, kuma da malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da kalimatillah anan kenan. An-Nawawi ya faɗa a sharhinsa cewa faɗin Allah madaukaki da yake cewa fankihu ma taba lakum ai kalma ce, kuma umarni ne, ko auri abinda ya muku dadi na mata. To wannan ita ce kalimatullahi da ake nufi. Akwai wasu aqwal din, amma wannan shine sahihi kamar da malamin suka ambata. Kar mu tsaya kansa. Sannan yace walakum alayhinna, kuma ku maza kuna da haƙƙi alayhinna akan mata. Alla yuqina furushakunna ahadan takrahunahu, kada mata naku na aure su ba da izini su shigo da wani wanda kuke ƙi, sawa'un danginku ko danginsu, maharami ko ba maharami ba, namiji ko ba mace ba, ko namiji ko mace. Kamar da al-Imam an-Nawawi ya faɗi wannan sharhin shi ma a ciki, cewa duk wannan ya shiga ciki, ta ɓangaren miji ko ta ɓangaren matar, sawa'un maharami ne ko ba maharami ba, ba shi damar shigo gida ba tare da izinin miji ba, to shi ake nufi a nan. Ba lalle ya zama ana nufin wasa'i ba, yau ta kashin fidarku a shigo gida a zauna. Ai dama wancan ai da nauyi ma a faɗe shi in ana nufin kwanciya, ba ita ake nufi ba. An fahimci abu? Yau matarka ta ba da izini wani wanda ba ka so ba ya shigo gidanka, a shekarun kun ga miji shi ke da damar wa zai shigo gidanka, tunda gida nasa ne, huruminsa ne. Za ka kada mace ta ce tunda gidan aurenta ne za ta ba da izini kowa ya shigo. A'a, duk wanda zai shigo sai nemi izinin miji. Wane zai zo yau zai kawo saƙo, kuma dan wance ne, dan wance ne, kaji ta yadda muke, da aka karya tsaya kofar gida na bugawa a baka labari, ko in ya zo ma zan buga waya ko yi magana da shi, zai kawo saƙo. Tunda yanzu zamanin waya ne, duk ana cikin lokacin da za a fita daga irin wannan abubuwan zargi. A takaice dai, ko da wannan izinin, al-Imam an-Nawawi ya ce ko izini sarihi ko kuna zakan ba zai faɗa ba, duk za a iya amfani da shi. Kun ga wannan kuma wata ƙofa ce, shi ma mai sauƙi. Yauwa, duk wanda kuke zaton ba ku zaci mijin zai faɗa ba dan an bashi izini ya shigo, to ba matsala. Amma in dai baya so ko ya yi nafsi, ko kun fahimci baya son wani wane ya shigo gidansa, to lalle kada ku bari ya shigo. To duk maganar hadisin ba mu zo ƙarshenta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake, kuna da haƙƙi a kan matanku, ya ku maza, kada matanku su shigo muku da wanda ba ku yarda da shi ba cikin gidanku. An gane wannan? To sai ce fa in fa'alna, wannan fa duk a hajjatul wada'i ne. Hajjatul wada'i kuma bayan dawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hajjatul wada'i, abu wata hudu bai cika ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu. Yace hukunce na ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'umma. Sai yace fa in fa'alna, in ma san suka aikata haka, suka shigo da wani wanda ba ku yarda da shi ba, to ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace fadribuhunna darban ghayra mubarrih, to kun ga nan ma zancen duka ya shigo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in sun yi haka, ku dace su duka ba mai mashakka ba, ba mai tsanani ba, ba mai sa a ji ciwo ba. An fahimta? To tun daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi kalmar darbu, kun ga ga darbu ta zo a Qur'ani, ga darbu a hadisi, amma kuma a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo muqayyada. To wannan taqlidin na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk malaman musulunci suka dauke shi. Daga ba da mutum ya ce darbi ne mutlaqan, ya zo da wannan taqlidin daga bakin wanda aka yi wa'ayi, don haka kada wani ya dauki cewa a'a an baka dama ne kai duka duk irin wanda kake so ka dauki duk nauyin ka ka dora akan jikin mace ka sa ite ka sa kaza ka sa kaza duk wannan babu saboda so nake mu gama zancan wannan harka duka kuma saki dawowa kanta akwai maganganu na tsaron fadadin mu kyale su ko tun da dai matsalar ba wani tsanani ne da ita ba hatta a addinai da suka gabata cikin littafin Yahudawa a Talmud akwai umarni na dukan mata a cikin Old Testament akwai littafin Kiristanci duk akwai bal masu bincike akan wannan suna cewa kafin 19th century shine inda ake cewa aikin wani abu ko kafin wannan duk mujtama'atin duniya sun yadda da dukan mata kakaf duk societies in duniya akwai dukan mata a cikinsu wannan da ya ka iya cewa hukunci ne limit na aglabiyya don kila akwai ƙabilun da ba a san da su ba kila ba haka suke yi ba amma da hukunci aglabi kafin 19th century maganar dukan mata akwai shi daga cikin wasu ka'idodi na karantarwar coci-coci ma a kiristanci zamanin wani pop rossi ne ina jin bai rike shekarar ba shi ne ya sa doka aka hana dukan mata miji ya daki matarsa da sanda aka dawo da shi zuwa bulal su kuma yanzu a zo ana ta zancen musulunci ne kaza da kaza musulunci ne kaza da kaza da sanda ake yi aka sa dokar fafaroma ta sa doka cewa a dawo bulala wishi ne an sauƙaƙa amma duk masu waɗannan zancen duk ba za su zo su ce maka a gyara abin da ke cikin bible a gyara abin da ke cikin sai kawai littafanmu mu aka fi renawa kowa ya samu mulki ko wani iko sai ce a zo a taru a tara malamai a canza wannan fassarar wannan ba daidai ba ne yawa yadda magabata da malaman fiqhu suka yi fassarar nan a bar mana wannan fassarar mu mun fahimce ta kuma a cigaba da karantar da mutane kar su zalunci mata kar ai duka kar ai kaza kar ai kaza wannan abin da ya shafi tarairaya da tausayawa da mai wannan shi muke karantarwa amma a ce za a yi amfani da waɗannan damar da wani convention da ƙungiyoyi da meye a zo a ce aya kaza yanzu a daina aiki da ita har wata ƙasa ta sa doka an daidaita gadin namiji da na mace an samu ƙasar da ta sa doka yanzu akan irin waɗannan abubuwa duk saboda irin waɗannan fitintunin yancin mata yancin mata yancin mata babu wanda ya baiwa mace yanci irin musulunci to amma ba zai yiwu masu ilimin addinin musulunci su ci amanar addinin su goyi bayan a ce a canza dokokin addini ba an gane kofar ijtihadi tana nan kamar da aka ambata amma a zo a ce ayoyin nan a riƙa barin ana jin ra'ayoyin masu sakin baki a kansu cewa a outdated ne wannan aikin a wani zamani ne da da ba a karɓa zamanin gashi mun faɗa zamanin kusa-kusan nan ma da duk ana yi kowace al'umma an bari tana yi wannan abu kamar da na ambata mu koma asalin karantarwar mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'ashiruhunna bil ma'ruf wannan sune manyan muhkamat ba ina nufin wadribuhunna kuma mutashabihi bane ba haka nake nufi ba amma in za a samu tashabuhin a fassarar sa ko a ce wujubi ne ko menene to tashabuhin ya shigo ta nan to a koma wancan muhkam din ai aiki da shi cewa asali umarnin addini shine a kyautata wa mata a zauna da su lafiya a karrama su kar a ci mutuncin su ballantana a ce duka an fahimci wannan zancen akwai zan tuka dai da yawa amma mu kyale su haka ba lalle ba ne sai mu abin nan insha Allah in Allah ya kai mu darasi na gobe sai mu karasa wa in fitum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha Allah ya karsa Allah ya kara tabbatar da mu a tafarki madidaci wa asir da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فكل كلمه ما كانت يقول ما كما تم بي يدا ما تفرقون يتي متين ne yana da wuridin sa kafin ramadan to idan ramadan yazo washin zai takaita ne da sallolin jam'i ko ya zai sai yana nufin wurgi yana nufin sallolin nafila ai sallan nafila a zamanin da dai nafila ma'ana a lokutan da nafila ta halatta ko kana da wurbin su haka in ramadan ya zo ka ci gaba da wurbin ka yawa ka zo ta rawi ayi da kai kai ta hajji ayi da kai ka koma ka ƙara wurbin ka babu wani ba abin da ya hana kawai wuturi ne karka maimaita yawa wuturi ne ba a maimaita in haka kake nufi da tambayar ta kafa wannan dai shine Allah kai mu gobe ma dan ji wasu daga cikin fa'idoji sannan mu karanta aya ta gaba ko in ci bayan mun karanta aya ta gaba sai mu ji wasu fa'idoji da darussa a waɗannan ayoyi guda biyu kafin mu shiga ayar tauhidi wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a barakallahu fiik